Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 16 ga watan Janairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Prime Minister Britania Theresa May za ta fuskanci yiwuwar kada ƙuri'ar rashin amincewa a yau dinnan Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump zai rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na biyan ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka daga bisani. Sannan masu gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗauka ƙara saboda wanke tsohon shugaban Abirkos da aka yi daga zari.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tsokacin da masharhanta ke ci gaba da yi dangane da makalar mai martaba Sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu akan matsayin tattalin arzikin Najeriya nan da shekaru masu zuwa. Bayan haka za ku ji cewa wasu masu ruwa da tsaki a jam'iyyun siyasa sun bayyana rashin jin daɗin su akan shirin ɗauki cibiyar tattara kuri'u da ake yi a ƙaramar hukumar ta fara balewa zuwa Das a jihar Bauchi. Sannan za ku ji cewa wani rahoton cibiyar ECOFIN ya bayyana wasu ƙasashen Afirka a matsayin waɗanda ke yin mulkin kama karya. Bayan haka muna nan tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Britania Theresa May za ta fuskanci yiwuwar kada ƙuri'ar rashin amincewa a yau dinnan Laraba. Bayan da 'yan majalisar dokokin Burtaniya suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da tsarinta na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai EU. Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Party Jeremy Corbyn ya bayyana cewa tuni ma ya gabatar da ƙudurin kada ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinta nan da nan bayan abin da ya faru jiya Talata. Idan aka kada ƙuri'ar rashin amincewa da me, Burtaniya za ta gudanar da babban zaɓe. To amma a kasarin masu lura da al'amuran yau da kullun, na ganin me za ta kai labari, kuma gashi ma jam'iyyar Northern Ireland marar rinjaye da me ta dogara da ita ta ce za ta goyi bayan gwamnatin me din. Ƙuri'ar ta jiya Talata ita ce bijirewa mafi girma da wata gwamnati mai ci ta taɓa gani, inda majalisar dokoki ciki har da 'yan jam'iyyar su ne ta masu ra'ayin riƙau da ke bijire mata su wajen 100 suka ki amincewa da irin yarjejeniyar da ta cimma ta ficewa daga ƙungiyar ta EU. Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba zai rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na bayar da tabbacin cewa za a biya ma'aikatan gwamnati albashinsu da tsawon lokacin da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe. To amma ba a san lokacin da za a biya ɗin ba, saboda har yanzu da shi da 'yan Democrats sun kasa warware takaddamarsu. Ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka kimanin 800,000 ne aka ibiyan su ko ba su zuwa aiki saboda ordin da aka ba su tun daga ranar 22 ga watan Disamba. Idan aka ci gaba da rufe ma'aikatan zuwa wani mako, za su sake rasa biya a karo na biyu a wannan shekarar. A halin da ake ciki kuma, gwamnatin ta Trump jiya Talata ta ce ta umarci dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya da su koma bakin aiki ba tare da biya ɗin ba, saboda a samu sauƙin lissafin ranar harajin da za a maida musu, a samu sauƙin zirga-zirgar jiragen sama, a ci gaba da aikin tantance kayan abinci da magunguna da dai sauran ayyuka muhimmai, saboda rage raɗaɗin rufe ma'aikatan. Wasu kamfanonin mu'amala da kuɗi sun ɓullo da wasu shirye-shirye da ta yi makama ma'aikatan da ke fama da kowannen rashin kuɗi haka kawai, a yayin da kuma wasu gidajen cin abinci ke taimaka musu da abinci. Masu gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗaukaka ƙara saboda wanke tsohon shugaban Abrikos Loren Babu da aka yi daga laifin cin zarafin bil'adama. Game da munanan tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan faduwarsa zaben shugaban ƙasa na shekara 2010. Kwamitin alƙalai uku ya bayar da umarnin a saki Bagbo da hadiminsa kuma tsohon ministan matasa na ƙasar Charles Blé Goudé ba tare da ɓata lokaci ba. To amma an jinkirta aiwatar da umarnin zuwa yau Laraba saboda a baiwa masu gabatar da ƙara cikakken lokacin ɗaukar ƙarar. A martanin su ga kotun, masu gabatar da ƙarar sun buƙaci da alƙalan su gindaya tsauraran sharuɗa game da sakin na Bagbo da Goudé. Suna masu nuni da yiwuwar su gudu idan suka ga cewa za a yi nasara a ɗaukar ƙarar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar don zama Attorney General ɗin Amurka William Barr zai je gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka a yau ɗin nan Laraba. Bayan da ya yi alkawarin ranar da aka tantance shi cewa zai kare binciken da ake yi kan katsalandan ɗin Rasha ƙarƙashin mai bincike na musamman daga duk wani matsin lamba mai nasaba da siyasa. A tsayawarsa ta farko gaban kwamitin, Barr ya kuma bayyana rashin amincewa da yadda Trump kan ce binciken da ake yi ma wasu na kusa da shi da ke da nasaba da Rasha ba wani abu bane illa bita da kulli. Ni ban yi imanin cewa mai bincike na musamman Robert Mueller zai shiga yin bita da kulli ba, a cewar Barr, wanda ya kara da cewa zai bari a kammala bincike kuma ya kamata a bayyana sakamakon ga jama'a da kuma Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka. Barr ya ce zai zama wajibi kafin a kawo ƙarshen binciken na musamman ya kasance akwai wani shaida kwakwara da ta nuna cewa an tabka wani laifi, kuma yana ganin mula ba zai aikata hakan ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu kula da lamura da sharhi akan harkokin yau da kullum a Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da makalar mai martaba Sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu game da matsayin tattalin arzikin Najeriya nan da shekara ta 2050. Ga Muhammad Ibrahim Kwari, wakilin sashen Hausa, da ƙarin bayani.
Da yake gabatar da makala a Jami'ar Ibadan da ke jihar Oyo yayin wani taro, Sarkin na Kano ya ce bisa al'akari da alƙalma da ƙididdiga game da yanayin tattalin arzikin duniya a yanzu, an yi hasashen cewa Najeriya da ƙasar demokuraɗiyyar Congo ne za su ɗauki nauyin kashi 40 cikin 100 na matalautan duniya. Ya ce wata ƙididdiga daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna cewa a cikin waɗannan shekaru kashi 80 cikin 100 na adadin masu fama da fatara na duniya za su kasance a nahiyar Afirka ne, kuma rabin su za su kasance 'yan Najeriya da demokuraɗiyyar Congo ne. Har ila yau Najeriya ce za ta ɗauki mafi yawa na wannan adadi. Dr. Abbaci Bako mai sharhi ne kan harkokin siyasa da tattalin arziki ya yi ƙarin haske game da wannan batu.
Abin da yasa aka faɗa haka, na farko ba abin da ake cewa population policy a wannan ƙasashe, mana babu maganar tsari na wato na iyali kamar yadda ƙasar China suka yi da wasu ƙasashe a duniya. Na biyu kuma babu kyakkyawan iya tafi da mulki da kuma saka ilimi akan mulkin da kuma hangen layin da duniya take bi na ci gaba. Sannan kuma na uku babu tsari na tattalin arziki wanda yake ƙasashen Afirka din ma gaba ɗayan su. Idan muka yi la'akari tattalin arzikin su ba sa ba da kashi 2 cikin 100 na wato tafiyar ƙarfin tattalin arziki a duniya, duk da ƙasashe ne guda 54.
Haka dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke cewa tattalin arzikin ƙasar ya haɓaka a baya-bayan nan, ko da yake 'yan ƙasar na cewa ba su gani a ƙasa ba har yanzu. To amma Alhaji Bashir Hayatu Jantile guda cikin masu kula da al'amura a Najeriya na cewa
babban matsalar da wannan gwamnati samu tun girman shugaban kasa Buhari shine dugotin gabaki daya babu wani masanin tsallin arziki da yake tukata misali wato committee na koli na tattalin arziki na Najeriya wanda yake shugabanta lauya ne mataimakin shugaban kasa haka ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren kasa lauya ne to daga babu da ga daidai domin babu masani akai shi isa kullun policy a rana daya bankin Najeriya sai ya fitar maka da policy iri amma da akwai masana a ciki kuma irin wannan tsari za a bawa masana su kalli wani abu ba a neman wanda ka sani ko wanda ka iya ko wanda kake so a'a abinda ake nema waye zai iya masa domin komai ko ya kai da san gwamnatin nan ko ya kai da kinta za ka san cewa matsalar ta babba shine ba masana tattalin arziki a ciki shi da ake samun policy daban-daban yau na daban gobe da daban na jibi daban amma da akwai masana tattalin arziki a ciki to abubuwa Tony, that's changer.
Sede da ta Abdati Bako ya fayyace matakan da hukumomi ya kamata su dauka game da wannan batu.
Bisa hasashen majalisar dinkin duniya ana haifar yara kusan 25,000 a Najeriya kowace awa 24. Kana magana cewar nan da shekara ta 2050 'yan Najeriya za su zama miliyan 400 da wani abu. Kafin ƙarshen wannan karni kana magana 'yan Najeriya za su zama miliyan 800. Kuma mu ne za mu zama na uku a yawan al'umma a duniya saboda haka in ba a yi shiri ba ba a yi tsari ba na yanda za a ɗauki nauyin al'ummar da za a haifa nan gaba to a hakika abin da mai martaba sarki yake hasashe a kai to fa yana tafi.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Allah a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma za mu je gabatun siyasa. A jihar Bauchi, jami'an siyasa da masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar jihar sun gudanar da zanga-zanga ta lumana a haraba hukumar zaben INEC domin su bayyana kin amincewar su da wani yunkuri na canza cibiyar tattara sakamakon zabe da ke garin Zuwal a karamar hukumar Tafawa Balewa zuwa karamar hukumar DAS. Ga karin bayani daga Abdul Wahab Muhammad.
Kungiyoyin siyasa da masu ruwa da tsaki a harkar siyasa da suka fito daga kananan hukumomin Bagoro da DAS da kuma Tafawa Balewa su ne suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben don mika korafin su dangane da yunkurin sauya matsugunin tattara sakamakon zaben zuwa wani wuri na daban.
Da farko sunana ya Usoja daga karamar hukumar da suke sai kwalla ne. Korafin mu shine mun ji cewa an kawo wani proposal INEC cewa a daga wannan wurin tara zabubbuka da yanzu yake zon a daga shi a kawo koda saboda haka muka zo mu ce mu a ba mana shi a inda yake saboda zaman lafiya
ni abin fada mu shigo cikin Bauchi ba don daga hankali ba abinda ne muka gani ba ya cikin hanya shi yasa muka ce to bari mu ma mu zo mu aiwatar da abinda yake zuciyar mu ma gaskiya mu muna son zaman lafiya ne mu dai a bar mu a inda muke takalmin kowa ya kashe shi mai nasara bai daga hankali
sunana honorable mrs hassana arkila ina jami'ar pdp ina national ex officio a pdp ni dalilin da yasa na ga an mata shine shekaru da yawa ba yi magana daga shi ba sai yanzu in ba kira me ya ci gawayi saboda haka mu a ganin mu akwai shirin magudi ne in ba shirin magudi dama akan daga wannan abu sai kundin tsarin mulki ta yadda da haka saboda haka kundin tsarin mulkin da ta yadda daga a da ita muke so ta sake dagawa in ta yi niyya amma ba haka kai wayansu tiraru su zanna su shirya daga mana wannan wuri ba tunda yake muna zaman lafiya a duk da sababa da Bagoro akwai party daban-daban amma duk muna zaman lafiya akan daga irin wannan abu ina akwai zaman rashin zaman lafiya kijima ba za a ci gani ba in wannan gwamnati na neman zaman lafiya ne to bai kamata ana zaman lafiya su sada zaune ta ba saboda haka abinda suke so yi din nan zai kawo wannan muku tashin hankali saboda haka tun yanzu muna musu su yi kiyamin raini wa kansu
sai dai a hira ta da jami'in hulɗa da jama'a hukumar INEC Malam Muhammad Yahaya Salisu ya ce hukumar tasu bata da hannu a kai illa kawai ta karbi korafi daga bangarorin masu son dagewar da kuma wanda ba sa bukatar dagewar.
To da farko dai ba wai hukumar zabe ne ta yi wani yunkuri don canza wannan guri ba. Abin da ya faru shi ne bayan mun samu korafi na farko bayan kwana daya sai wasu ma suka sake rubutowa.
A korafin kaman kashi biyu ne kuka samu?
Kashi biyu ne muka samu.
Kamar ya suke?
Na farko a wanda suke ce suna son halaga a kai wani guri na biyu akwai wanda suka yi cewa suna son a bar shi a guri to abu ne da ya shafi mazaba ne da ya kunshi kananan hukumomi guda uku sai muka umurci turawan zaben mu dake wannan kananan hukumomi guda uku din su je su yi zama na tattaunawa da masu ruwa da tsaki a harkan zabe a wannan kananan hukumomi su ci ba'asin su sai su tattara sai su kawo mana kuma sun kuma yi sun kawo kuma mu mun tattara mun kinsa shi an aika hukumar zabe ta kasa don ta ga abin da ya kamata sai ya kai
idan na fahimce ka batun yana nan ne a wajensa na zol ko kuma dai an daga din ne
ba daga ba amma masu korafin cewa suna son a daga suna nan masu ce suna son a bar shi nan suna nan to yanzu iyaka hukumar zabe ne za ta zauna ta yi nazarin abin da ya kamata sai ta dauki shawara a kai sai a gaya mana
ta bakin jami'in hulɗa da jama'a kenan na hukumar INEC a Bauchi dangane da batun yunkurin sauya cibiyar tattara sakamakon zabe Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
kuma da lagai da Abdulwahab Muhammad yanzu kuma zamu je jamhuriyar Niger wani rahoton binciken cibiyar da ake kira Ecofin mai ofishi a biranen Geneva da Yaounde ya bayyana wasu kasashen Afirka da dama a matsayin waɗanda ke karkashin mulkin kama karya a maimakon salon mulkin demokradiyyar da suke ikirarin suna runguma sai dai ra'ayoyin jama'a sun bambanta akan wannan batu wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Munabarma ya aika mana da ƙarin bayani
rahoton wanne bayyana a farkon mako nan a shafin yanar gizon cibiyar Ecofin ya yi nuni da cewa tsibirin Ilmoris ne yake kan gaba a sahun kasashen da ke mutunta tsarin demokradiyya a Afirka sai Cape Verde da Botswana a sahu na biyu da na uku saboda kasancewarsu a ƙarƙashin mulkin demokradiyyar da ba za a rasa kurakurai ba Najeriya da ke sahu na 22 na daga cikin kasashen da ba a mutunta tsarin demokradiyya yayin da rahoton ya saka jamhuriyar Niger a sahun kasashen da ke ƙarƙashin mulkin kama karya to koya kungiyoyin kare demokradiyya ke kallon wannan rahoto Alhaji Nuhu Muhammadu Arsuka shine shugaban kungiyar MPCR.
Milkin demokrasi, milkin doka da oda ne. In ya zama to ana yin dokoki na miliya wanda ba na gaskiya ba, kamar irin loi de finance. A yi su dan a danna talakawa, a cire sa musu ko aladu da sun bi. Ka gani ba a cewa ba a yi demokrasi ba amma an yi dokar da zai zama to ta takura ma jama'a. Ka ga kenan an bi kamar alamun demokrasiya amma an yi wata manufa.
Sai dai a nasa bangare shugaban kungiyar Mafulawali Adamu na mai nuna shakku a game da ainihin hujjojin da cibiyar ta Ecofin ta dogara a kansu wajen tantance halin da ake ciki a dangane da tafiyar demokradiyyar ta kasashen Afirka
wannan takardal da anka wallaha da watakila da suna ba ta kasar Niger ko kaka amma mu a matsayin mu na warhulla ban ma tsammanin a ce ana mulkin kama karya kowa tabbata da jaridu ga sunan ko ina mutane na faɗa albarkacin bakin su
na nemi jin matsayin hukumomin Niger akan wannan batu sai dai kakakin gwamnatin minista Abdulrahman Zakariya da na kira ta wayar telefon ya ce zai waye ni a nan gaba masu rajin kare demokradiyya sun gargadi mahukuntan Niger su sake duba tsarin tafiyar da al'amura dangane an kawo ƙarshen kurakuren da ke barazanar zubar da kimar wannan ƙasa a idon duniya kamar yadda ya zama wajibi talakawa su canza ɗabi'u
kamata ya talaka su aiki da hankalinsu in suka je maganar zaɓe to su zaɓi wanda suka yi imani zai aiki saboda su zai kula min matsalolin su zai aiki kuma don kyautata rayuwar al'umma da yawo ƙasa tunda demokrasin da muke wadi wadda a inganta ta ita demokrasin ƴan ƙasa
in shugabannin mu suna son a wakilci mutanen mu waɗanda za su kare ƙasar Niger a dai mutane masu hankali masu hosa'a inda duk an kace za a wallahi takarda ta kare ƙasa irin waɗannan masu ilimin su kare ƙasar Niger amma ba haka aka bar wannan kasa ya zo da kai tsaye da shirki yayi yawon duniya ya koma yaje abinda ba a yi ba cikin shekara rubuta shi kaga dole ne a ce kenan kasar Niger tana cikin kuma baya
batun yabo ko fallasa a game da salon mulkin da ke gudana a Niger wani abu ne da aka dade yana haddasa cece kuce a tsakanin gwamnatin wannan kasa da masu sukar lamirinta Sule Umuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Africa unite
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 10:19 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
himma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bakon namu na yau na asalin ƙasar Niger, mazaunin garin Porjanti dake ƙasar Gabon, kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Ni alasan na hito da Niger daga jihar Tawa a cikin garin Agolum, ƙauyen garin Agolum a cikin Niger. Jihar Tawa a ƙauyen Tawa a cikin garin Agolum na hito ne taho guda a nan ƙasar Gabon. Eh to lalle hakika na samu shekara sun kai shekara na yi shekara sun kai 15 ina zakkuwa nan ƙasar Gabon wurin da kuɗi.
To Mal Halilu, me ye dalilin wannan balaguro da kai zuwa Gabon?
To dalilin balaguro to hakikan dai kun san kasanmu ta Niger yadda take tsakanin mu talakawa, yadda muke gwagwarmaya da zaman ƙasa da zaman talauci wanda hamada ta haddasa muna. Za daga harkokin akwai ainihin noma da kyau suke bada, amma yanzu daga bisani sai abin ya hamada ta matso abu ya kawo ya ɗan munka noma muna samun targaɗe. Muna samun ɗan targaɗe ba kamar yadda munka saba samun nan a wadace ba. To ka ga dalili na harko abin da so mu samu ya so mu samu na hitowa muna fiya ƙasashen waje mu noma kuma mu koma gida hanyar mu iske. Kuma muhallinmu iyalinmu muna yi haka.
Kene yanzu ka ce ka kwashe shekara 15 ko 18 kana wannan zirgani a tsakanin Niger da Gabon?
Kwarai haka sosai.
To kuna da yawa can 'yan ƙasar Niger da ke Gabon?
Lalle hakika muna da yawa da dama.
Rashin samu abin da kamata ku shi ne sa wannan shika wannan matsalar?
To lalle dai ba nan ma kaɗai ba, ta fannin noma ba kawai, akwai abubuwa da yawa, rashin makaranta, rashin sana'un hannu sun suka sa duka hitar galibin wasu. Domin akwai wanda in mutum yana da sana'a wadda an riga ka ko kasa sai ya tsaya ba. In kuma ka yi balle shi ilimi, in ka yi lakwal kana iya zama kasa ku, shi ma ka nema aiki a kasa ku mai wa ba za ka tuna wata kasa. To duk abubuwan da suka sa mu cikin wannan tahe-tahe ba wai dan muna son su ba ne, dole ne muke tahowa muna wannan neman kuɗi daga tsani mu koma kasashenmu.
To Mala Halilu, ba na rufe bakinka, daga inda ka taso daga ƙauyen Agulum, ta yaya ka yi?
Lallai hakikan daga Agulum wato na farko inda zan shigo mota a cikin Tamaske, da ya zo Tamaske gari na dai keta, babban garin na keta inda ni takabi, domin takabi na ma za ka dinga keta din. Daga nan ni taho ni yi fasfar fina nyame, da ni fasfar ya mai nisa tsoko hanya ni taho ni zo kan iyaka ta Malabini nan aka saka min hannu. Na biza ta na hita na bar ƙasa ta Niger na ta hita kasuwan waje. Allah sai da ni Kotono, ni zo Kotono a cikin garin Kotono, nan Kotono ne bibiye na da ke na da takardun Gabon. Domin ita Gabon tana da nasu ra'ayi na takardu daban da na kowane ke ƙasa nan Afirka. Da ke na yi cikin farko wato sai ni samu biza nan da kai tsaye, sai ka yi biza nan da kai tsaye ka taho zuwa ainihin Gabon, ko kuma ka zo nan babban birnin su a yi maka biza ka shigo gari. Ni ta nan tsoko jirgin sama ni taho ni tabuka a cikin babban birnin Libreville. To daga nan za su tare ka su ce ina ainihin takardun su na ƙasa na zaman ƙasar su wanda suke yi kusan miliyan guda ɗin nan jika 800 suke yin su. Yanzu dai miliyan guda ma ake kashe. To da su suke yi suke tambaya idan ba ka su wannan jirgin da ya kai ka shi za su tura ɗaya mutum ya koma. To Allah da iko ne na riga na yi su na sun tahowa ta farko, amma tahowa ta farko sai ta harƙalla ake gowa kamin a zo. Daga misali idan Allah kore ma a cikin ƙasa sai kai ka taɗo su, daga nan in za ka koma sai ka bi ta hanyar gaskiya ka shiga jirgin sama kana biza kana zuwa kana dawowa ba matsala a haka dai. Amma idan wato haka ba ta samu ba, da za ka iya shigowa jirgin sama ka taho ba, in dai ba ka da takardun su ba ka yi wa ka samu haka, sai dai ka koma ta harƙalla ɗin. To da haka muke zuwa da tsohon mun riga mun yi takardun su sai mun yi shigowa ta jirgin sama muna zuwa ta gaji da jirgin nan da sauƙi, kuma idan Allah ya sa ni mai na'in koma da sauƙi. Saboda akwai takardu, akwai fasfor, akwai kartin sirgin ɗin nasu na Gabon ɗin.
To da kai isa can Gabon, ka ga wasu 'yan ƙasar ku 'yan Nijar da ke can kuku, ya kake hidda kanka?
Lallai hakika har tarbona suka yi dangi, akwai abokanai, akwai abokanan da muka sha zama da su nan da wanda muke da shi kan Niger duka lalle hakikan mun sadu kwarai da muna murna.
To wani ayyuka kuke a can a yanzu haka?
Eto yanzu dai sana'an ni ko wani na Niger ba irin naki ni dai nan a saman da nake nan ita kwanci nake yi amma akwai galibin dai aikin da yan Niger suka fi nan a gaba. Aikin nama sai kuma na kafe na tariya din nan na abinci ko sarfe
kash Alasan Halilu lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Alasan Halilu dan asalin kasar Niger mazaunin garin Porjanti dake kasar Gabon. Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuma da layan zai kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito daga Hamza Galadima Birni Kebbi inda ya ce ya kamata 'yan siyasa a jihata ta Kebbi waiwayi baya domin ku tuna ire-iren alƙawuran da kuka yi wa al'umma tun a lokacin da kuke yawon yaƙin neman zaɓe a shekarar 2015 domin ku cika wa al'umma alƙawuran da kuka yi musu kafin ku koma wajensu da zimmar su sake zaɓar ku. Saboda haka Hausawa fa sun ce da tuwon gobe ake wanke tukunya. Saƙonmu na gaba ya fi daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa inda yace assalamu alaikum murya Amurka dan Allah ku bani dama nayi tsokaci akan nadin sabon Sekretary General na ƴan sanda da shugaba Muhammadu Buhari yayi hakika yayi daidai domin hakan zai kawo ƙarshen cece kuce akan hukumar ƴan sanda. Sai daga Kabiru JK Kara ya Sokoto inda yace assalamu alaikum VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Sokoto ƙarƙashin jagorancin RT Honorable Aminu Waziri Tambol da ta dauki matakin tsaro a iyakokin Sokoto da Zamfara wajen kare mana rayuka daga hare-haren ƴan bindiga. Allah ya ji kan waɗanda aka kashe amin. Sai daga Sunusi Ishaq Adam Tudun wada ɗan Kadi Kano inda yace salam VOA Hausa dan Allah ku bamu dama mu yi yabo da jinjina ga jami'in hukuma Alhazan nan na jihar Niger wanda ya mayar wa gwamnati maudan kuɗi har dala 20,000.
Kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta fuskanci war kada ƙuri'ar rashin amincewa a yau dinnan Laraba bayan da ƴan majalisar dokokin Burtaniya suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da tsarinta na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai EU. Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Party Jeremy Corbyn ya bayyana cewa tunuma ya gabatar da kudirin kada ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinta nan da nan bayan abin da ya faru jiya Talata. Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba zai rattaba hannu kan wani kudirin doka na bayar da tabbacin cewa za a biya ma'aikatan gwamnati albashinsu na tsawon lokacin da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe. To amma ba a san lokacin da za a biya din ba saboda har yanzu da shi da ƴan Democrats sun kasa warware takaddamarsu. Masu gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗaukaka ƙara saboda wanke tsohon shugaban Ivory Coast Laurent Gbagbo da aka yi daga laifin cin zarafin bal'adama game da munanan tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan faduwarsa zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2010.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Sarkin Ningi da sauran iyalansa bisa rasuwar ɗansa Muhammad Yunusa Muhammadu hakimin garin Nasaru yau Laraba bayan ƴar gajeruwar rashin lafiya. Allah ya ji ƙansa ya kuma ba ƴan uwa da abokan arziki ikon dangana amin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.